Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar Bio Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
in har sun san wanda za a yi sulhu da su, bismillah, muna jira muna sa rai su samu mu zauna a yi sulhu mu samu zaman lafiya.
Amma san ra'ayina a gaskiya sulhu da su babu ne mai kyau ba. Dalili
wasu mazauna birnin Maiduguri kenan suke bayyana ra'ayinsu kan sha'awar da gwamnatin Najeriya ta nuna na yin afuwa ga mayakan Boko Haram domin a kawo ƙarshen rikicin. Kuma yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ku ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasarsa da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar maida dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da ƙulla yarjejeniyar, amma bayan 'yan sa'o'i kaɗan ya kuma ce ya dakatar da ita. Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa bayan ya ji ƙorafe-ƙorafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa, shi ya sa ya soke yarjejeniyar. Kamata ya yi shirin ya kai 'yan gudun hijira 16,250 ƙasashen yammacin duniya kamar Canada da Italiya da Jamus, a cewar Prime Minister da farko. Amma daga baya Jamus ta ce ba ta da wata masaniya a kan shirin kai 'yan gudun hijira Afirka ƙasarta. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa yana shirin tura sojojin Amurka su je su tabbatar da tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico don su daƙile kwararar baƙin haure zuwa cikin Amurka. Da yake magana a lokacin wata liyafar cin abincin rana a fadar White House da shugabannin ƙasashen yankin Baltic, Trump ya ce bayan tattaunawa da sakataren tsaron Amurka John Mattis, Amurka za ta ɗauki matakan soja har sai an gina ganuwa, an kuma samu cikakken tsaro. Ya kuma ce za mu dinga kare iyakar ƙasarmu da sojoji. Wannan shi ne babban matakin da za mu ɗauka. Nan take dai ba a san yawan dakaran Amurka da Trump ke shirin kaiwa ba, da lokacin da za a kai su ko kuma inda za a kai su. Cikin 'yan kwanakin nan Trump ya rubuta kalaman ƙin jinin baƙi a shafinsa na Twitter, inda ya nuna damuwarsa akan wani ayarin 'yan gudun hijira su 1,100 daga yankin Amurka ta tsakiya da suka shigo ta arewacin Mexico ta wajajen Amurka, inda wasu daga cikinsu suka sha alwashin cewa za su tsallaka iyaka zuwa Amurka su kuma nemi mafaka a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga ƙasashen biyu, masu fashin baki daga China da Amurka sun rarraba akan munin yanayin. A yanzu, kasuwanni na mai da martani, manoma na mai da martani, ƙungiyoyin cinikayya na mai da martani, kuma yawancinmu na ganin cewa ƙarshenta da ƙyar wannan taƙaddama ta haifar da ɗa mai ido, a cewar Dave Swanson, wani masanin harkokin tattalin arziki a jami'ar Iowa da ke Amurka. Ya ci gaba da cewa abin da muke gani yanzu tabbas rikici ne, an ja daga. Abin da ba mu sani ba shi ne har zuwa wani mataki ɓangarorin biyu za su kai. Ana sa ran shugaba Trump zai sanar da sabon tsarinsa na haraji da zammar horar da China a kan irin manufofinta na musaya da kuma satar fasahon Amurka da take yi. Duk da cewa bangarorin biyu sun jaddada cewa ana ci gaba da yin shawarwari, babu wani abu a zahiri da ke nuna suna kokarin neman mafita daga cecekucen nasu. Sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da dadewa ba. Amma bangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. Ms. Sanders dai bata bada wani ƙarin bayani akan shirin ganawar ba. Shi ma hadimin fadar shugaban Russia ta Kremlin, Yuri Ushakov, ya tabbatar da cewa Trump ne ya fara kawo shawarar ganawar da Putin a fadar White House.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bayan da gwamnatin Najeriya ta nuna sha'awar ta yin afuwa ga mayakan Boko Haram domin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi, wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya ji ta bakin wasu mazauna Maiduguri babban birnin jihar ta Borno jadda rikicin na Boko Haram ya fi shafa.
Sunana Bulama Shuaibu Durtu, ruwan zafi. Duk abin da mu a zaman mu na ƴan Maiduguri muke bukata zaman lafiya ne. Mu ko ne yin hanyar za dauka har za samu zaman lafiya ne muna bukata. To aka ce sulhu za yi, muna neman mana sarin a fara sulhu tunda sun san wayanda za neme su a zauna a yi sulhu da su. In har sun san wayanda za yi sulhu da su, bismillah, muna jira muna sa rai samu mu zauna a yi sulhu mu samu zaman lafiya. Ba wayanda yanzu suke baya kamar ƴan Maiduguri. Ko ina mun tafi muna baya, ko ina mun tafi suna nuna mu a yasa. To mu fi sabillahi game da wannan abubuwan da yake faruwa, ko a ta ina ne mu wannan abun gaskiya na damu.
To ni ne Mkau, ina mashamari. Ya kamata in za a samu a yi sulhu a zauna da su da shugabanninsu, ya kamata a yi sulhu din saboda wannan abun sama da shekara 9 muna fama. Kasuwancinmu ya rugurguje, nomanmu ya rugurguje, gaba daya jama'anmu da suke lakal gamu har yanzu ba su samu, wasu wurare sun koma, wasu wurare ba su koma ba. In za a samu ya kamata a yi sulhu, duk hanyar da ya kamata a bi a yi sulhu mu samu noma mu samu zaman lafiya din yafi.
To sunana Baba Mai Audu a Hausari Zango nake. A gaskiya bisa ra'ayina ƴan Boko Haram muna tare da su akai wannan rigiman, amma san ra'ayina a gaskiya sulhu da su babu ne mai kyau ba. Dalili a yanzu an ci karfin su, demo idan kace za ka yi sulhu da su kansa sai kumbura a yadda na fahimci wannan tafiyan fadan nan, because su daga zaran ka ce kun yi sulhu da su kai relax ka zauna su za zo su cuce ka.
Assalamu alaikum, sunana Girma Jibrin Musa Majakura daga Gungiwan Ward nake. A hakikanin gaskiya Boko Haram ba mutanen da za a yi sulhu da su bane. Kar ka manta fa rai suka dinga kashewa, ko ni ma akwai dan uwana ko waya riga sani ya Mama Jibrin Musa Lewa an kashe shi a wajen tonan mannan na waje Jamma Gumeri. To saboda haka gaskiya ne a fahimta na Boko Haram ba mutanen da za a zo a yi sulhu da su bane. To ta yanzu an riga an fi karfin su. Dimo idan aka bar su aka relax, wannan da awon su da suke ne suna cewa suna kan hanyar tafarkin Allah, ba za su daina, ba za su ƙara yaduwa, za su ƙara yin yawa, su ƙara cutar da al'umma. Gaskiya kara musu da sauki.
Sunana Muhammad Abdullahi. A gaskiya ka san ra'ayi riga ce, kowa wanda ta masa sai ya sata. Amma ni ana wa gani duk lokacin da aka ce sulhu to sulhu alkhairi ne, don Ubangiji yake cewa wasulhu khair. Amma abin da zamu la'akari anan shine kamar haka: shin idan har aka kawo maganar sulhu a wannan lokacin, to wannan ke nuna mana cewa gwamnati ta gaza, sojoji ba za su iya ba kenan. To idan ko haka ne, to sulhun yafi alkhairi. In kuma sulhun taya za a yi sulhu, domin mu mun fahimci cewa Boko Haram masu mun zama kungiyoyi biyu ko uku, to da wani kungiya za a yi sulhu da ɗaya kenan. Idan aka yi sulhu da wannan kungiyan, to ɗaya in ba ta shiga sulhu ba fa jinjini. Idan ko sulhun duka biyu sun yadda za a yi, to da gaske ne duka biyu sun yadda, wani hujja ne da za mu dogara a kai cewa dukkan ƙungiyoyin biyun sun yadda wa masulhun. Idan ko ɗaya ta yadda ɗaya ba ta yadda ba, to jinjini.
Wasu mazauna birnin Maiduguri kenan suke bayyana ra'ayinsu kan sha'awar da gwamnatin Najeriya ta nuna na yin afuwa ga mayakan Boko Haram domin a kawo ƙarshen rikicin. Ta yi kan wannan batun muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun samu kira na farko daga jihar Sokoto. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Kabiru Abubakar Bulan Yaki, Kagara Local Government, Sokoto State, Tarayyar Najeriya.
Yau muna jin ka Malam Kabiru.
To gaskiya ina ji goyon bayan ainihin gwamnati da bisa sasanci da Boko Haram, idan har za a samu haɗin kan su tsakanin da Allah. Saboda ba mamaki daga cikin su akwai baye gurbin Boko Haram. Duk dai ba wani abu ne wanda Boko Haram bayan rashin zaman lahiya da kuma tozata ainihin musulunci, domin musulunci da tanadi irin kisan gillan gada suka wa mutane, ba baka san hawa baka san sauka ba, a cikin muku masallaci ko kuma kasuwa ko kuma duk inda suka san mutane na iya yaduwa a zo a kashe mutane. To ya kamata su ji tsoron Allah su dawo a zamna da su, in wasu bukatoci gare su ita ma gwamnati ta sa tsoron Allah a zamna da su, wanda yake idan an kace sasanci to a tabbatar da ba a taba su, su kuma ba su sake taba kowa. Wannan
Adala Mungudi Malam Kabiru, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
Mahmud Lalo, barka da yammaci.
Yau, barka da dare.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Yau, muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah, ni abin da nake so in tambaye su maganar sulhu, duk inda aka yi maganar sulhu dai sulhu alkhairi ne. To amma da wani bangare za a yi sulhu, ita gwamnatin ya kamata ta tsaya ayi magana ta gaskiya ne, wanda aka tabbatar da su za su yi sulhu. Idan aka yi sulhu da waɗannan, kaga waɗancan sun yi tunanin cewa za su daina kai hare-haren nan, kaga to kuma an zo kuma daga baya ana jin kuma ana kai hare-hare, kaga akwai matsala. In aka yi magana, su ɗan Boko Haram su ji tsoron Allah, tabbatar da cewa wannan maganar sulhun da za a yi duka gaba ɗaya su haɗa kai a zo a yi sulhu da gwamnati domin a samu zaman lafiya. Amma magana ta gaskiya akwai matsaloli inda ba an haɗa kansu gaba ɗaya ba. Mahmud Lalo ne, maka fatan alkhairi, ta ci lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Mu ma muna maka fatan alkhairi Alhaji Musa. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Muna tare da Buba Zam da Maturo.
Yau, muna jin ka Buba.
Yawwa, ni a nawarayin gaskiya ya kamata tunda har gwamnatin Najeriya ta bunce za a yi sulhu da 'yan Boko Haram, gaskiya mu muna goyon bayan a yi sulhu, don mu da muke tsakanin gurin da ake wannan yakin, gaskiya mu muka san matsalar da muke ciki. Kuma abin da zaman lafiya bai kawo su ba, gaskiya tashin hankali bai kawo ba. Kowa tsakanin gwamnati da Boko Haram a tsaya a zauna a cikin sulhu, a yi tsakani da Allah, kawai mu samu zaman lafiya. Mu shi ne bukatar mu, ku tashi lafiya daga Abubuwan Zam da Maturu.
To muna godiya, bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Umma Mala Ali daga dogon ki a cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka Mala Ali.
To abinda an ra'ayi na bisa ga ɗan Boko Haram da wanga ce kuce da yawa, ya kamata in ba sasantawa cikin Najeriya a koma wata ƙasa a kira ɗan Boko Haram kin da waɗanda jami'ai na gwamnati na Najeriya a taiwata ƙasa in sasanta ta aksu a ta yi a samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya a cikin shekara tara ana ta kashe bayan Allah wanda ba su hawa ba su sauka ba. Hamu Nijar abin ya fuskance mana. Na gode mu da Amurka. Umma Mala da dogon ta cikin jihohin Nijar.
To muna godiya, bari mu sake komawa Najeriya a jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Yawwa, daga labarawar zan daga Filato jihar Najeriya.
Yau, muna jin ka.
A gaskiya wannan ra'ayi na wannan abubuwan da Allah, ya kamata wai manyan mu su ji tsoron Allah, su gyara ayyukan su abin da su alkhairi su san su amana.
To mun gode malam labaran daga Plateau, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
Yawa, to muna jin ka Ibrahim Alaramma.
Cikin magana, ni a gani na sulhun nan yana da kyau matuƙa, saboda bisa lafiya la'akari da wannan abin da ya faru, ba wanda ya taɓa tunanin za a iya kwashe sama da shekara takwas ana fafatawa da waɗannan jama'an ba. Yanzu kuma ba a ma san zuwa wani lokaci ne in aka ci gaba da yakin za a ce an gama da su gabaki ɗaya. To ai sulhun ya fi da a dinga ɓannan arsashai kullum, ba ma bumai suna tashi jama'an da suke wannan gurin hankalinsu a tashi kullum. Don aka yi sulhun ya fi da a ce ai an fara cin ƙarfinsu a ci gaba da yakansu, wannan ba bai dace ba, ba a kuma ma jama'an da suke wannan yankin adalci ba.
Gode Ibrahim Alaramma daga Kaduna, bari mu je Katsina. Wane ne kallai?
Hello, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To mai magana Alhaji Lawal Karofi da ke nan tsangama ƙaramar hukumar Danja jihar Kaduna a Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Lawal.
Kuma alhamdulillahi na ji maulidi, Allah ya kawo sa kaya. To gaskiya ni ana ra'ayin na matsayin ɗan Najeriya. To a gaskiya al'amari ne, ina goyon bayan a yanzu da waɗannan mutane don a samu zaman lafiya a ƙasa. Musamman idan muka duba zamu ga cewa ƙasa ba da ci gaba idan babu zaman lafiya. Kuma ba daidai bane a ce ana zubar da ainihin jina na bin Adama ba gaira ba wata dalili. Gaskiya wannan ba shine ci gaban ƙasa ba.
Alhaji Lawan, me za ka ce dangane da ra'ayin da wasu suke bayyanawa cewa sun yi ɓarnar da bai kamata a ce an nemi sulhu da su ba?
Duk wanda yake cewa bai kamata a yi sulhu ba ra'ayin shi ne, amma idan mutum ya yi zuwa ɓangaren da ake wannan abubuwa na rikimar Boko Haram, to gaskiya mutane ke wannan ɓangaren abun tausayi ne, ya kamata a yi sulhu da su don a samu zaman lafiya a ƙasa. Kuma su ma su zama su kaɗa walwala su zama 'yan Najeriya ne su ma. Amma musamman idan muka duba muka cewa halin da suke ciki yanzu, musamman idan mutum ya je ainihin filin gurin 'yan gudun hijira na irin yadda suke, to dole ne hankalin shi tashi, kuma dole ne ya tausaya.
To madalla, mun gode Alhaji Lawan, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Alhaji Atiku Musa Gorko.
Yawa, to muna jin ka Alhaji Atiku.
Muna farin ciki da wannan shiri da kuke yi, kuma ina goyon bayan a sulhun taɗin tun da Allah ta'ala ma ce a yi sulhu tsammani za a samu rahama.
Muna jin ka Alhaji Atiku.
Kuma da haka ne ma na gode wa gwamnatin tarayya da suke ce za su sasanta ɗin nan, abu ne mai kyau. Allah ya taimaki shugaban ƙasarmu da a yi wannan nasara a kan sulhu taɗin nan.
To muna godiya Alhaji Atiku daga Nasarawa, bari mu je jihar Niger. Na kaman layin na jihar Niger da ya kira mu, ya katse lambar da za a kira ita ce 2022-2655-55. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Captain Sule jinjirayen zaɓe na garin Laminga.
Ne wato, muna jin ka Captain Sule.
Matukan idan wannan daidaiton ɗin za a yi shi cikin tsoron Allah, yana da kyau gaskiya a sasanta. Domin yaƙi ba ƙaramin abu nan ba ne, musamman irin wannan wadda ba gaba da gaba ke yinta ba, yana da wuyan ya kare. Sun saboda haka a yi sulhu shi na mafi ala ra'ayina kenan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, mun gode Captain Sula daga jihar Nasarawa. Lambar daidai za a kira ita ce 2022-2655-55. Za mu sake komawa Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Abdulkadir Rekaka Dagen Kauru.
Yawa, muna jin ka Abdulkadir.
To wato ko ni gaskiya wannan sulhu da gwamnatin tarayya za ta yi, godiya muke kware da gaske sashen.
Hello.
Don haka gaskiya wanda suke cewa wannan sulhu ba alheri bane, to ra'ayin shi ne suke bayyanawa fi sabilillahi. Domin in kaga irin rayukan da ake hallakawa idan ƴaƴansu ne ko kuma wasu jikokinsu, kaga ba za su ce kada a yi sulhu ba. To saboda haka gaskiya muna godiya sashen Hausa na murya, albarka Allah saka da alheri. Sunana Abdulkadir daga Kadagin Kauru.
Mu ne da godiya Malam Abdulkadir, bari mu je can jihar Borno a Maiduguri. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, Babagana ne daga Maiduguri.
Yau, muna jin ka Malam Babagana.
sulhu yana da kyau, sulhu din in an ce sulhu ai an zauna an ce ga kaza ga kaza, amma sulhu haka din zai kyau kuwa.
Muna jin ka Malam Babagana.
Hello?
Eh muna jin ka.
Eh?
Muna jin ka.
Eh sulhu din sai akwai wani dalili ko za su bar su ne su yi wa'azi su har yanzu ko ya da ke nan.
Eh menene ra'ayinka to? Eh me ra'ayinka dangane da hakan? Kana goyon bayan ai ko kana
ra'ayina gaba da shi din yana da kyau. Amma kuma maganar sulhu din sai da su tuba. Sun bari tukun za a ke sulhu.
To madalla.
Ba tuba haka. Eh?
Ne to madalla mun gode a Malam Babagana daga Maiduguri jihar Borno, muna godiya kwarai da haka muka kawo karshen daukan wayoyin ku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin shugaban kasar jamhuriyar Nijar na kokowar gargajiya, inda 'yan kokowa 15 da suka kasance tsaye a wasan takobi na ƙasa da yawa kana a birnin Zandara a ƙarshen karon jiha da jiha, su ne aka sake haɗawa a birnin Yamai domin halartar wannan kwamfala ta bana ta kofin shugaban kasar. An yi karon ƙarshe ne tsakanin Murtala Garba na Gwasale na Maraɗi da Isaka Isaka na Doso, inda Isaka Isaka ne ya yi nasara bayan da hankade Murtala Garba na Gwasale, wanda ya zaka na uku a wannan kwamfalar ta bana shine Abdulsalam na jihar Tawa, sai Umar Bindigau na Maradi a matsayin na hudu. Idan muka leka a ci gaba da wasannin kwallon kafa a teburin League Ertal ta jamhuriyar Niger mako na 14, an buga a yammacin wani yau tsakanin AS Fan ta birnin Yamai da Sahel Sporting Club ta Yamai. Gabanin wannan karawar ta yau, AS Unidep ke kan gaba da maki 35, sai AS Fan ta biyu da maki 31, ASGN tana matsayin ta uku da maki 27, Sahel Sporting Club ta Yamai tana matsayin ta hudu da maki 24, sai Akoka na ta Arlet jihar Agadez matsayin ta biyar da maki 22, AS Nijelek ta Yamai tana ta shida da maki 27, Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 18, AS Police ta takwas da maki 17, ta tara ita ce AS Duan da maki 16, sai ta goma Irana Football Club ta Arlet Agadez da maki 15, ta 11 Racing ta Yamai da maki 15, ta 12 GS Tawa da maki 15, ta 13 Olympic Football Club ta Yamai da maki 13, ta 14 Jangorzo ta Maradi da maki 11, ta 15 ita ce Espoir ta Zandar da maki 11, yanan ta 16 Kutal Antan ta Doso da maki 8. A neman shiga wasannin kwallon kafa na Nahiyar Afrika na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da jamhuriyar Niger za ta karbi bakunci a shekara mai zuwa idan Allahu ya kai mu. Kasar Benin ta kai ga mataki na gaba bayan janyewar kasar Liberia. Algeria ta karkare kasar Tunisia da ci 3-1, sai Mauritania da ta yi nasara 2-0 gaban kasar Morocco. Uganda ta shahe Sudan ta kudu da ci 5-1, yayin da Tanzania da Republic Democratic Congo aka yi banza da banza, Seychelles da Mozambique banza da banza, Malawi da Swaziland da banza da banza. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yunkurin rage dalilan da ke rura wutar yakin basasa a kasar Sudan ta Kudu, ma'aikatar cinikayya ta kasar Amurka ta sanya bukatun lasisi ga kamfanoni 15 da ke da alaka da man fetur, wanda kudaden shigarsu suke taimakawa wajen kawo rikicin da ke faruwa a Sudan ta Kudu. Wannan yana nufin daga yanzu duk kada za su fita ko za a ƙara fita da su daga Amurka, ko waɗanda za a ɗauka daga kamfanin ko zuwa wurinsu sai sun zama suna da lasisin fitar da su ƙasar. A cewar Bankin Duniya, ƙasar Sudan ta Kudu ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dogaro da man fetur a duniya, ganin duk wasu kuɗaɗen da take samu na shiga, kusan kashi 60 na cinikayyarta ta cikin gida ta dogara ne daga kuɗaɗen da take samu daga man fetur. Shi yasa Amurka ke son toshe waɗannan hanyoyin samun kuɗaɗen, wani matsayi ne na kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar da ya ɗauki shekara 5 ana yi, da wahalhalun da ya haifar ga al'ummar ƙasar. A cikin watan Disambar shekarar 2013, ƙasa da wata 18 da bayyana samun 'yancin kansu daga Sudan, rikicin mulki tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar ya koma yakin basasa. Wannan rikici ya yi a sanadiyar asarar rayukan dubatar jama'a da lalacewar tattalin arziki, cin zarafin ɗan adam, yunwa da rashin abinci mai gina jiki. Kashi ɗaya bisa uku na yawan jama'ar ƙasar baki ɗayanta sun rasa mahallansu a dalilin rikicin. Fiye da miliyan biyu sun gudu zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da tasu ƙasar. Kamfanonin 15 da abin ya shafa sun haɗa da ma'aikatar ƙarafa da man fetur ta Sudan ta Kudu, da kamfanin man fetur na Nile da gwamnatin ƙasar, da kamfanin mai na Dar, Yayek, Greater Pioneer da kamfanin Juba da kuma kamfanin Sud. Waɗannan kamfanoni da aka lissafa suna zaman tushen samun maƙudan kuɗaɗen shigar ga ƙasar Sudan ta Kudu. A cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta ce abin bakin ciki ga gwamnatin Sudan ta Kudu da sauran jami'anta azzalumai suna amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen sayo makamai da ba 'yan banga kuɗi don kawo rikici, rashin tsaro da janyo barazana ga zaman lafiya a Sudan ta Kudu, maimakon su taimaka wajen samar da kwanciyar hankali da biyan buƙatun samun abinci na jama'ar Sudan ta Kudu. Gwamnatin Sudan ta Kudu za ta iya taka rawar da tafi wannan, a cewar Heather Nauert, a matsayinta na ƙasar da tafi kowa taimakawa ƙasar Sudan ta Kudu. Ƙasar Amurka na alfahari da taimakon agaji da muhimman taimako da take baiwa ƙasar. Ƙasar Sudan ta Kudu bai kamata ta yi wasa da wannan karimci ba, ya kamata ta ɗauki ƙwaƙƙwaran matakan ganin ta biya ma dukkanin 'yan ƙasar buƙatunsu. Wannan shine sharhin Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasarsa da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar maida dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da ƙulla yarjejeniyar, amma 'yan sawo'i kaɗan kuma ya ce ya dakatar da ita. A yau Talata ya faɗi cewa bayan ya ji ƙorafan jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa, shi ya sa ya soke yarjejeniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa yana shirin tura sojojin Amurka su je su tabbatar da tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico don su daƙile kwararar baƙin haure zuwa cikin Amurka. Da yake magana a lokacin wata liyafar cin abincin rana a fadar White House da shugabannin ƙasashen yankin Baltic, Trump ya ce bayan tattaunawa da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis, Amurka za ta ɗauki matakan soja har sai an gina ganuwa an kuma samu cikakken tsaro. Ya kuma ce za mu dinga kare iyakar ƙasarmu da sojoji, wannan shine babban matakin da za mu ɗauka. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita.
Masu roba kiɗa abin da ya saka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji sabon aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kamar ko da yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da Julie Leathers Gresham da kuma Carl Stalin da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC, salamu alaikum.